الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yau asabar 11 ga watan Ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447, wanda yayi daidai da 28 ga watan 2 shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 11 a cikin majalisinmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan wata mai albarka a cikin wannan shekarar. Har yanzu kafin fara karatu, wannan yana tambaya guda biyu. Tambaya ta farko yana maganar cewa abinda aka ce wanda ya tsaya tare da liman har ya gama, za a rubuta mai ladan wanda ya yi tsayuwar dare gaba ɗaya. To, idan mutum ba zai yi shafa'i da wuturi ba fa, shi kuma ya zai yi? Zai yanke daga nan, zai shiga ya samu wannan ladan ko ba zai samu ba? Abinda manzon Allah ya ce, man qama ma'al imami hatta yansarif, wanda ya tsaya tare da liman har liman ya gama, shi ne zai shiga cikin wannan. Zaka za a rubuta mai ladan qiyamul layli gaba ɗaya. Idan liman bai gama ba, kai ka gama, ba za ka shiga cikin wancan falalar ba. Ka dai samu falalar sallah da ladan sallar da aka yi, amma ita wannan falalar da aka ayyana ta cewa za a samu lada iri kaza wanda ya yi kaza, to dole sai mutum ya cika waɗannan sharuɗan da aka sa a cikin falalar, sannan zai same su. Dakan aka ce hatta yansarif, har liman ya gama ya tashi. To, duk abin da liman zai yi yana ciki, sai ya gama ya tashi. In ya yi sallar tarawihi, ya yi shafa'i da wuturi, duk yana cikin hatta yansarif har sai ya gama. Wanda ba zai yi shafa'i da wuturi ba, kenan ba zai shiga cikin wannan ba, wannan ƙaidin da aka sa. Don manzon Allah ya sa ƙaidin hatta yansarif, har sai ya gama. Kuma lokacin da aka tashi ba a yi shafa'i da wuturi ba, an gama ko ba a gama ba? Ba a gama ba. Da haka har yanzu liman bai gama ba. Haka falalar ta taƙaita da waɗannan abubuwan da aka lissafa. Illa wa mataƙila mutum zai ce zai bari ne sai shafa'i da wuturi sai a ƙarshe, shi ne dama abin da aka fi so. Idan mutum zai yi shafa'i da wuturi ya zama ƙarshe ne, sallar ƙarshe da zai yi a nan ne zai yi shafa'i da wuturi. Domin manzon Allah ya ce, ij'alu akhira salatakum bil-layli witran, ku sanya ƙarshen sallar ku ya zama wuturi ne. Amma idan mutum ya zo a sallar tarawihi ya yi wuturi, kuma da daddare ya tashi ya ƙara yin wata sallah, sallar shi a ƙarshe ta zama wuturi? Bai zama wuturi ne a ƙarshe ba. Sannan kuma ba zai ce yanzu bari in yi wuturi a yanzu ba, sannan na tashi da daddare na sace yin sallah sai in yi wani wuturin. Wuturin ya warware ke. In kai wuturi, misali kai raka'a uku yanzu a nan wuturi, da daddare ka sake tashi kai wani wuturin raka'a uku, ka yi me kenan? ka yi raka'a shida sun koma shafa'i ba wuturi a cikin sallolinka ka rufe wuturin shi yasa manzon Allah ya ce la witrani bi lailatin ba a wuturi guda biyu a dare daya ba a wuturi biyu a dare daya kana yin wuturi biyu a dare daya to sun tashi daga wuturi sun cike sun zama shafa'i sun zama kowace tana da ƴar uwa kenan shi kuma wuturi ana yin raka'ar da ba ta da ƴar uwa a ciki shine wuturin sauran kuma da kai gaba ɗaya su ne shafa'in ko guda nawa kai idan ka yi biyu so biyar ka yi shafa'i goma kenan ka yi wuturi ɗaya idan ka yi biyu so biyar ka tashi ka ƙara yin wata biyu ya zama sha biyu kenan ta ukun guda ɗayan ka zama wuturi kenan ba wannan guda ukun da za a ce shine a yi shafa'i da wuturi guda uku duka sauran da aka yi su ma shafa'i ne wuturin raka'a ƙwaya ɗaya wanda ba ta da ƴan uwa ita ce wuturi da aka yi kai mata wata ka sace yin wata ta zama babu wuturi a sallarka a daren to ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya kuma an fi so shafa'i wuturin ya zama a ƙarshen sallah to amma babu laifi mutum ya iya yin wuturi ba sai a ƙarshen sallolin shi ba za ka yi yin wuturinka a lokacin sallar tarawih da daddare kuma ka tashi ka yi sallarka babu wuturi shi kenan wuturinka yayi amma abinda aka fi so ne ya zama a ƙarshe an fi so ya zama a ƙarshe amma in ka yi shi yanzu da niyyar ba za ka yi tashi ba misali sai ka yi wuturinka sai kuma ka ji kana da sha'awar kana da ƙarfin guiwar da za ka tashi ka sake yin wata sallah ba wanda zai hana ka yace ba za ka sake yin wata sallah ba dan ka riga ka yi wuturi za ka iya tashi ka yi sallar ka amma dai ba za ka sake maimaita wani wuturi a kai ba to shine abin da yake da alaka da wannan da haka mutum zai bi liman ya bi liman har ya gama har ya yi wuturin wannan babu laifi sai samu kutibat lahu qiyamul layla sai rubuta mai qiyamul layli na daren gaba daya da daddare kuma in ya tashi sai ya sallar shi ba wuturi a sai dai idan duka ana yi idan an zo tarawih ana yin wuturi in an zo kuma qiyamul layli nan ma ana yin wuturi to wanne zai yi wane zai yi a ciki sai yi na ƙarshen kenan ya yi na sallar cikin daren da za a yi na tarawih kuma ya bar shi sai zama a wanne zai samu ladan man qama ma'al imami hatta yansarif a na ƙarshen zai samu wannan ladan idan kuma bacci ya ɗauke shi bai iya samun tashi ba ya yi asarar wannan daren kenan amma dai in ya yi a lokacin tarawih shi kenan amma idan yana yi ana yi a tarawih kuma ana yi a tahajjud sai ya bari sai da daddare na tahajjud ɗin sai ya yi wuturin shi a wannan zai iya yanke na tarawih ya bar liman tare da ba sai ya bi shi a nan ba wannan kuma tambaya ta biyu yana maganar wanda ya zo yana yin sahur yana yin sahur sai daga baya sannan sai ya gane ashe alfijir ya riga ya fito ma'ana sai bayan an yi kiran sallah ne sannan yake yin sahur wannan matuƙar dai yana da ya bi sababban babu wani abu na sakaci a kan shi dangane da rashin bayyanar lokacin sahur ɗin wannan babu laifi a kan shi in dai ba shi da wani sakaci da ya haifar mai da yin wannan duk ya bi duk sababin da ya kamata ya bi domin al'aslu baqa'u ma kana ala ma kana shine ka'idar asali abinda ake kai shine a kai ma'ana asali da daddare shine rashin fitowa alfijir shine asali rashin fitowa alfujir shine asali yanzu yana kan asali ne sai ta bayyana mai cewa ya fita daga kan asali inda cewa yayi ya zo ya sha ruwa ya dauka an kira sallah sai ya bayyana ba a kira sallah ba menene asali anan wane ne asali kiran sallah ko rashin kiran sallah rashin kiran sallah shine asali asali yana cikin lokacin azumi ne har sai dalili ya tabbata cewa ba an fita daga lokacin azumi da haka ya saba ma asali anan amma a can rashin fitowa alfujir shine asali yana cikin dare ne sai daga sai alfujir ya fito za a tabbatar da cewa an fita daga dare anan kuma asali kana cikin azumi ne shine asali da aka ci gaba da zama akan asali har sai dalili ya bayyana cewa an fita daga cikin azumi da aka akwai bambanci tsakanin na fitowa alfujir da kuma na faduwar rana na fitowa alfujir kana cikin asalin ka ne shine rashin fitar alfujir na faduwar rana kuma kana cikin asalin ka shine azumi yanzu kai ne ka zo da sabanin asali ka sha ruwa wancan kuma kana cikin asalin ka shine cin abinci cewa alfujir din ya fito shine sabanin asali a lokacin to wannan shine wannan galibi a masu addu'a kowa yana da buƙatu na alkhairi masu yawa da yake buƙatar addu'a Allah ya karɓa mai addu'ar shi kuma lokacin da muke ciki a yanzu lokaci ne na karɓan addu'a da damammaki na karɓan addu'a a cikin lokuta na wuni lokacin da Allah ya fi karɓan addu'ar bayi shine sulusul lailil akhir sulusun dare na ƙarshe lokacin da aka kasa dare gida uku to kashin ƙarshe shine lokacin karɓan addu'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yanzilu rabbuna kulla layla hina yabqa sulusul lailil akhir ubangijin yana saukowa a kowane dare zuwa sama ta duniya lokacin da ya zama saura kashi ɗaya bisa uku na dare ya ƙare yana kira a cikin bayi hal min da'in fa astajibu lahu akwai mai kira in amsa mai kiran akwai mai roƙo in ba shi abin da yake roƙo akwai mai neman gafara in gafarta mishi manzo Allah ya ce haka Allah zai tashilantawa a cikin mutane har sai alfujir ya fito tun daga sulusun ƙarshe na dare har zuwa fitowa alfujir lokaci ne da Allah yake karɓan addu'ar bayi a wannan lokaci da haka duk wanda yake da buƙata yana buƙatar ya samu wannan lokutan wurin addu'a wanda kuma a yanzu a galibi kowa yana farki a irin waɗannan lokutan saboda shi ne lokacin da ake tashi a yi sahur to kada ya zama kawai hankalinka na kan abin da za ka ci da abin da za ka sha ka tuna cewa lokaci ne na karɓan addu'a kuma kana da buƙatu a wurin Allah kuma in ka roƙi Allah a irin waɗannan lokutan Allah zai karɓa ma buƙatunka da haka bayan wannan lokacin akwai lokacin buɗe baki manzo Allah ya ce mai buɗe baki idan mutum ya yi azumi ya zo buɗe baki yana da da'awatul la turad yana da addu'ar da ba a mai da ita in ya roƙi Allah Allah na ba shi abin da ya roƙa lokacin da zai yi buɗe baki da haka nan ma kada hankalinka gaba ɗaya ya shagaltu a kan me za ka ci magance yunwar da take damunka ka yi tunanin lokaci ne na karɓan addu'ar bayi sai tunanin zaka iya roƙon Allah a wannan wurin nan take Allah ya karɓa maka bukatunka da haka da wancan sulusin dare na ƙarshe da lokacin buɗe baki abinda yasa suke zama lokuta na karɓan addu'a masu falala saboda lokuta ne wanda aksarin mutane suna gafala da su zaka samu galibin lokuta masu falala ana sa su a lokuta ne da mutane suna da gafala da yawa a lokacin sai a sanya irin waɗannan falalar a ciki da yawa wasu sun gafala a lokacin suna ta bacci in ba irin wannan lokacin na tashi sahur ba haka kuma lokacin buɗe baki kowa hankali shi na kan yunwar da take damun shi ya zai iya magance wannan yunwar abinda yafi damun shi kenan kafin ka samu wanda zai mai da hankali shi bari ya zauna a wannan lokacin ya natsu ya roƙi Allah buƙatu sai ɗaiɗaiku za ka samu a cikin mutane haka lokuta ne masu daraja na karɓan addu'a wanda mutum yake da dama a samun su a cikin wannan watan na Ramadan gashi a watan Ramadan kuma ya dace da lokutan da Allah yake so a yi addu'a a ciki lokutan karɓan addu'a haka mutum in ya dage ya lizimci waɗannan lokutan to zai yi wahala ya zama ya yi Allah bai amsa mai abin da yake nema ba duk da cewa ba dole ba ne haƙiƙanin abin da kake so Allah ya baka idan Allah yana son bawa ba duk abin da bawan ya roƙa Allah yake bashi ba saboda Allah ya ce wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum zai yi ku so abu alhalin wannan abin sharri ne gare ku zai kuma yi ku ƙi abu alhalin wannan abin da kuke ƙi alkhairi ne gare ku to idan Allah yana son ka sai ka roƙi abin da kake so kuma Allah ya san sharri ne gare ka sai ya kawatar da kai daga wannan abu ya ki baka wani kuma sai ya roƙa kawai sai kaga Allah ya bashi wala Allah kuma wannan abin sharri ne gare shi sai Allah ya bashi wannan abin ya zama sanadiyar halakar shi haka ka roƙi Allah abin da yake alkhairi da zaɓin Allah shi yasa manzon Allah ya ce mutum baya yin addu'a face sai Allah ya bashi ɗayan abubuwa guda uku abu na farko ko dai a bashi abin da ya roƙa ya roƙi miliyan kaza ko biliyan kaza ko kaza Allah ya bashi abin da ya roƙa din zai iya yiwuwa ya roƙa Allah ya bashi abu na biyu zai iya yiwuwa ya roƙa abin da ya roƙa din sai Allah ya kautar mai da wani bala'i gwargwadon wannan abin da ya roƙa wani bala'i ne zai same ka gwargwadon wannan abin da kake ta roƙo sai Allah ya ƙi baka maimakon a baka sai a ɗauke maka wannan bala'i sai ka ji kana cewa ka ta addu'a har yanzu to me amfanin ka yi addu'a ka roƙi Allah ya baka kuɗi ya baka mota ya baka kaza kuma ya baka kuma an jarrabe ka da ciwo ba za ka iya motsi ba za ka iya tashi ba kana kwance wanne ya fi a baka wa'ancan ɗin da ka roƙa ko a ɗauke maka wannan bala'in ka ci gaba da rayuwa a ɗauke maka wannan bala'in ka ci gaba da rayuwa normal rayuwa ya fi maka to shine abu na biyu da Allah yake ba mutum in yana addu'a abu na uku manzo Allah ya ce ko kuma Allah ya tattala mai ladan addu'a domin addu'ar ibada ce a tattala mai ladan addu'a ranar al-kiyama ya ga wani sakamako wanda bai taba zato ba ya rasa na menene a ce wannan na addu'o'in da kake yi ne roƙon Allah da kake yi shine sakamakon ka da haka manzo Allah ya ce ba wanda zai yi addu'a sai ya samu ɗayan waɗannan abubuwan guda uku idan addu'a ba ta faɗuwa a banza yasa kada mutum ya shagaltu shi yayi dage shi dai ai mai addu'a ai mai addu'a ai mai addu'a a kai ma ka rinka yin addu'a ka rinka roƙon Allah kai ma da kanka saboda ka samu makanka waɗannan kofofin da manzon Allah yayi magana akai ko da zaka ce wani yayi maka addu'a ka kyautata ma wani zato to kai kuma kada ka gafala da kanka ya zama baka addu'a gargwadon yadda kake yawaita addu'a gargwadon yadda Allah yake dauke maka bala'o'i a rayuwarka daban-daban idan bala'i zai iya fuskantar mutum amma ba shi da wani abu na addu'a da za a canza mai da shi da wannan bala'i sai abin ya same shi kaka yawaita addu'a ba karamin ibada ba ce ba karamar falala ba ce daka kai ma da kanka ka rinka tashi cikin dare kana yi ka rinka neman lokuta kana keɓancewa da Allah kana nuna buƙatunka a wurin Allah domin duk wanda baya yawan addu'a alama ce ta cewa yana da girman kai yana nuna isa ma'ana bai da tsananin buƙatuwa zuwa ga Allah shi yasa Allah ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yana cewa ku kira ni ku roƙe ni zan amsa muku sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai daga nan bauta bautar a nan shi ne addu'a ma'ana waɗanda suke girman kai ba sa addu'a Allah ya ce sayadkhuluna jahannama dakhili za su shiga wutar jahannama a ƙasƙance Allah kaɗai shi ne da irin wannan falala in ba ka roƙe shi ba sai ya azabtar da kai amma duk wani da za ka roƙa sai ya kai lokacin da roƙon zai dame shi amma banda Allah shi dole ka roƙe shi in ka nuna ba ka da buƙata a wurin Allah to sai Allah ya azabtar da kai daga kada mutum ya tsaya yana mai da hankali ko yaushe shi dai ai mai addu'a ai mai addu'a wala Allah kai din da zaka yi addu'a Allah sai ya fi karban addu'ar ka sama da kowa domin gwargwadon yadda mutum yake tsananin buƙata da damuwa akan abin da yake nema gwargwadon yadda Allah yake biya mai buƙatun shi fiye da wanda bai da wannan damuwa bai da wannan matsala kawai zai yi addu'a ne Allah ya ba wa na kaza Allah ya warware ma wa na kaza amma kai da kake cikin halin damuwa shine ma'anar amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa'a al-ard shine mai amsa kiran wanda ya shiga cikin halin tsatsanuka ne wanda zai taya ka addu'a yana cikin halin tsatsanuka ne kai ne kake cikin halin istira cikin tashin hankali da buƙata to kai ne ka fi cancanta Allah ya karɓa addu'arka illa kawai mutum ya kiyaye abubuwan da sababba na karɓan addu'a shine mutum ya guji cin haramun yana daga cikin mafiya girman ayyuka wanda suke sa ma mutum katanga tsakanin shi da karɓuwa addu'a a wurin Allah indai mutum zai rinka cin haramun to Allah ba zai karɓa addu'ar shi ba shine mutum ya yi iyakar ƙoƙari ya kiyaye ya ga cewa yana cin halal a lokacin da zai roƙi Allah cin halal yana cikin manya-manyan sababba da suke sa Allah ya karɓa addu'ar bawa shi yasa a wancan hadisin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin wani mutum thumma zakara ar-rajul yutilu as-safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama' يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فيما ذا الله يتي فأنا يستجاب له ذا الله عباده وني لاباري غاشي اش وني متين غاشي اش اتا اغبر دكون دكون دي يا يقورا با وني متين نا ازو اغني با معناه ينا cikin halin talauci da rashi wanda alama sai daga cikin sababba ne daga cikin sababban da suke sa a karba addu'ar mutum sannan kuma ya yuqilu safar yayi tafiya ne tsau wanda yana daga cikin sabubban karban addu'a wanda ba a mayar da ita shine addu'ar matafi ya cika sharadi biyu na karban addu'a yutilu safar sannan ya muddu yadayhi ila sama ya daga hannu sama a lokacin da zai yi addu'a wanda daga hannu sama lokacin addu'a yana cikin sabubban karban addu'a yayi na uku kenan sannan yana kiran Allah da sunayen Allah ya rabbi ya rabbi wanda shine sunan da duk annabawa in za su roki Allah a Qur'ani za ka ga da wannan sunan suke amfani rabb ربنا آتنا في الدنيا حسنة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب اغفر لي ولأخي هذا وأن سننا الرب أن بواسطي أنفاني دي شيء القرآن إن ذات كراء الله وهذا شيء ما يكي كرا يا رب يا رب يا الله يا الله فيما ذا الله يسي فأنا يستجاب له tayaya ma za a amsa ma irin wannan mutum addu'a duk da wayannan sifofin da karban addu'a da ya tara aka ce taya za a karba mai addu'a sai manzo Allah ya faɗi sababin wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram abincin shi da abin shan shi da haram ne duk sababban da zai tara na karban addu'a taya za a karban mai addu'a wa ghudhiya bil haram kai amma shayar da shi tunda ai ta koma da haram ake shayar da shi to ta zai yi addu'a a karba kenan mutum yana so ya samu addu'a karbabbiya to ya tsarkake abincin shi da abin shan shi in kana so ka roki Allah ka tsaya ka nemi halal tsantsa ka ci halal tsantsa a wannan wuni sannan ka zauna ka fuskanci Allah da addu'a za ka gane irin falalar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma baiwar Allah a wurin karban addu'a haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya biya ma duk wani mai bukata bukatar shi ta alkhairi wanda suke fama da matsaloli na rayuwa Allah ya yaye musu Allah kuma ya kiyaye kasar mu ya zaunar da mu lafiya ya warware mana duk wani kulle-kulle da yake fuskantar wannan kasar da sauran kasashen musulmi gaba daya da duk wasu kutuntunu da suke fuskantar al'umma Allah madaukakin sarki ya kare mu ya kare addinin mu da ƴan uwan mu a ko ina suke a duniya darasin da ya gabata mun tsaya a cikin akan aya ta 81 ko 91 a cikin suratul baqara za mu tashi akan aya ta 92 na
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walaqad جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون
نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هل يودي منا ننأكم وننقبر da muke magana a kanta tun daga farko shi magana a kan ƙissar bani Isra'il da kuma yadda bautarsu da Allah subhanahu wa ta'ala take kasancewa ta hanyar kangare ma Allah da kuma saba ma dokokin Allah subhanahu wa ta'ala da yin abinda suka ga dama da annabawan Allah subhanahu wa ta'ala bayan a baya Allah madaukakin sarki ya yi bayani dangane da abin da ya shafi da'awa da bani Isra'ila suka yi na cewa su suna imani ne da abin da Allah ya saukar musu na at-taura wanda annabi Musa ya zo musu da ita da haka duk wani abu ba wannan ba ba za su yi imani da shi ba sun kafirce mishi to mun ji irin martanin da Allah yake mayar musu akan wannan gaba dangane da wannan maganar da suka faɗa tun daga abinda ya faɗa a cikin ayar cewa huwal haqqu, shi ma wannan abinda Allah ya aiko manzon Allah da shi gaskiya ne. Ma'ana in dai da gaskiya gaskiya kuke nema, kuka karɓi waccan gaskiyar ta wurin annabi Musa, to dole ku karɓi wannan gaskiyar ta wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan kuma kun tabbatar da na wurin annabi Musa gaskiya ne, na wurin annabi Muhammad ne ba gaskiya ba, shi yasa ba ku karɓa ba, to ku auna tsakaninsu domin musaddiqan lima ma'ahum, wancan ɗin yana gaskata wannan, a auna a gani za a tabbatar da cewa lallai shi ma gaskiya ne. Duka wannan raddi ne ake musu na cewa sun yi imani da wancan kuma sun kafirce ma wannan. Sannan aka yi musu raddi na uku, sai qul fa lima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'mini, inda gaske ne kun yi imani da at-taura, a ɗauka ma an yadda ba ku yi imani da wannan Qur'anin ba, ko at-taura kawai kuka riƙe, to me yasa kuka kashe annabawan Allah in dai da gaske kun yi imani da at-taura? A at-taura ne aka ce a kashe su, ko kuwa daga ina kuka samu kashe annabawan Allah? Idan a at-taura ne, qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin, a ɗauko at-taura a karanta a ga inda aka ce a kashe annabawan Allah. Idan ba a at-taura ba ne, ku ne da kanku kuka ƙirƙira kuka kashe su, to wannan ya nuna ƙarya kuke yi da kuka ce nu'minu bima unzila alaina, mun yi imani da abin da aka saukar mana, kenan ƙarya ne ba ku yi imanin ba. Kenan a cikin wannan ayar mun ji hujjoji guda uku wanda Allah ya kafa musu a kan cewa abin da suka faɗa ɗin ƙarya ne. To har ila yau sai aka ci gaba da kawo musu wata hujjar daban bayan waɗancan hujjojin sun gabata. Kamar ka ce da suka faɗi wancan bayanin, suka yi waccan maganar, da aka ce falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'mini, me yasa kuke kashe annabawan Allah in dai da gaske ku mu'minai ne? Kamar sun ba da amsa ne, sun ce ai mu ba mu san annabawa ba ne, ba mu yadda da cewa annabawa ba ne, shi yasa muka ƙi yadda da su, shi yasa muka kashe su. Kamar wannan amsa za ta iya zuwa ko? A kan cewa ai mun kashe su ba wai don annabawa muka kashe ba, mun kashe su ne mun ƙi yin imani da su, mun ƙi yadda da su, saboda ai ba ma mu yadda annabawa ba ne, shi ne amsarsu da za ta iya fitowa daga wurinsu a ƙaddara irin wannan amsar. Sai Allah ya zo ya rushe wannan amsar ita ma, ya ce walaqad ja'akum Musa bil bayyinati, haƙiƙa annabi Musa ya zo muku da hujjoji, bayyanannun hujjoji, thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi, amma bayan annabi Musa sai kuka riƙi ɗan baraki kuka koma kuna bauta mai, wa antum zalimun, alhalin kuna azzalimai ta hanyar bautan wani wanda ba Allah ba. Menene fuskar raddi a cikin wannan aya da aka yi musu akan waccan magana? Suna iya cewa sun kashe su ba don sun yadda annabawa ba ne, to ga annabin da kuka yadda da shi, ja'akum Musa bil bayyinat, annabi Musa ya zo muku da hujjoji bayyanannu wanda ba ku iya inkari ba, kun miƙa wuya kun yadda kun tabbatar cewa annabin Allah ne, kun yadda da cewa gaskiya ne abin da ya zo da shi saƙo ne daga wurin Allah, to shi ma da kuka yadda da shi kuka yi imani da shi, me ya kamata ku yi? Ku bi duk abin da ya zo da shi, abin da ya ce a yi a yi, abin da ya ce a bari a bari. Saƙon da ya zo da shi mafi girma shi ne tauhidi da kaɗaita Allah, cewa Allah shi kaɗai ne, ba shi da abokin tarayya. Duk wannan shi ne saƙon da annabi Musa ya zo da shi. Amma duk da haka kun yadda da annabi ne, ya zo muku da hujjojin da za su hana ma wani a cikinku ya iya inkari, domin Allah ya ba annabi Musa albayyinat, mu'jizoji masu yawan gaske wanda ba a ba da yawa daga cikin annabawa ba. Allah ya ba shi mu'jiza ta sanda, fa alqa asahu fa idha hiya thu'banun mubin, ya jefar da sanda ta zama maciji katon maciji wa naza'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadhir ya sa hannun shi a hammatar shi ya fito da shi hannun ya zama kamar fitila yana haske ba tare da an kunna wata fitila ba yake wannan yana cikin mu'jizoji da annabi Musa ya zo musu da shi ya sa sanda ya daki ruwa ruwan ya tsage biyu fanfalaka fakana kullu firqin tasawdi al-azim a wani wurin ma Allah ya ce ya basal ƙasa ce busasshiya kawai aka gani yanzu ruwa ya tsage me ya kamata a gani a wurin shaƙo wanda da ƙyar za a iya a rinƙa wucewa ana matsalewa amma sai aka mai da ita ya basal la takhafu daratan wala tafsha busasshiyar ƙasa tana tada ƙura ba a jin ƙoran nutsewa ba a jin ƙoran komai aka ci gaba da tafiya a kanta duka wannan yana cikin mu'jizoji da annabi Musa ya zo musu da ita sannan ya zo da mu'jiza ta dutse da ruwan sha fa kullu dhurib bi afaka al-hajar fanfajarat min husnata asharata aina kada ki dutsen nan da sandarka sai ga idanun ruwa guda 12 suna fulfula daga jikin dutse adadin kabilun bani isra'ila gaba daya kada alima kullu unasin mashrabahu kowace kabila a ce ga naku nan ga famfon ku nan wannan ga naku wannan ga naku duka mu'jizoji da annabi Musa ya zo musu da shi sannan haka suka tafi cikin daji Allah madaukakin sarki ya ce wa zallanna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa ba gida ba rufi ba komai amma haka Allah ya sa girgije yake bin su duk inda suke yana musu inuwa saboda kada ya zama tsawon rayuwarsu a cikin rana suke ya kai musu rumfa amma rumfar ta ne ta girgije take bin su sannan wa nazzalna alaikumul manna wassalwa abinci gashi nan Allah yake saukar musu da almannu da salwa kamar yadda ya gabata a baya sai dai su ci kawai su sha su koshi ga ruwa nan a dutse yana fulfula su sha ga abinci nan su ci shi yasa Allah da ya kawo wannan sai ya ce kulu mimma razaqakumullah ku ci daga abin da Allah ya azurta ku da shi arziki ne daga Allah duka wannan yana cikin walaqad ja'akum Musa bil bayyinat haƙiƙa annabi Musa ya zo muku da hujjoji da mu'jizoji bayyanannu haka kuma a cikin garin lokacin da suka saba a Allah Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal ummana wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat haka Allah ya saukar musu da ambaliyar ruwa mutanen fir'auna da bani isra'il Allah ya jarrabe su da ambaliya wal jarad haka Allah ya jarrabe su da annobar fari wal ummala haka Allah ya jarrabe su da annobar ƙarfata ta hana su sakat gaba daya wad dafadi'a haka aka yi annobar kwaɗi ita ma ta zo musu ya zama duk inda kake kwaɗi ne kawai duk abin da ka aje kwaɗo kwaɗi sun cika shi suka rasa yadda za su yi da wannan bala'in wajjama haka aka yi jini shi ma duk abin da ka aje kana zuwa sai ka ga jini ya zama jini sai da suka dawo wurin annabi Musa suka rusuna suka nemi ya Musa du'u lana rabbaka bima ahida inda la'in kashafta annar rijisa lanu'minanna bik ولنرسلن معك بني اسرائيل مثلا فرعون استغوا سكا نيما اغازي اورن النبي موسى تروقي اوبنجينكا يا ياي مانا wannan bala'in da yake damu in aka yaye mana wannan bala'in zamu imani da kai ولنرسلن معك بني اسرائيل sannan zamu sake ɗan uwanka bani isra'il zamu sake su daga wannan bautar za mu sake su mu yanta suka tafi da kayanka shine abinda suka nema a wurin annabi Musa annabi Musa yayi addu'a ya roƙi Allah Allah ya yaye wannan bala'i amma duk da haka ba su cika wannan alƙawarin da suka yi ba annabi Musa ba duka waɗannan ayoyi ne bayyinat bayyanannin ayoyi da annabi Musa ya zo da shi wanda dole ka yadda annabi ne dole ka yadda Allah ne ya aiko shi daga in Allah zai yi magana sai ya tuna muku waɗannan ayoyin na Allah walaqad ja'akum Musa bil bayyinat annabi Musa ya zo muku da ayoyi bayyanannu wanda ba su da iyaka daban-daban ku shiga nan ku sai annabi Musa a roƙa mana Allah annabi Musa ayi kaza haka ya dinga yi yana fama da mutane kuma yayi din abinda aka ce in an yi za a yi ba za a yi ba haka ya ci gaba da hakuri yana tafiya da su to duk sun yadda sun aminta babu mai shakka a cikin su cewa annabi Musa annabin Allah ne babu mai shakka a cikin su cewa at-taura littafin Allah ne amma duk da haka sun mattakattum al-ijla min ba'di duk da haka kuka zo kuka riki dan maraki bayan annabi Musa din ana nufin min ba'dihi bayan annabi Musa ba ana nufin bayan mutuwar annabi Musa ba ana nufin bayan tafiyar annabi Musa zuwa wurin ganawa da Allah kamar yadda Allah ya ba mu labari wattakaza qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu huwa mutanen annabi Musa sun tattara kayan kawansu sun zo sun kera dan maraki suka rike shi bayan tafiyar annabi Musa da ya tafi ganawa da Allah subhanahu wata'ala wannan lokacin gwargwadon kwana 40 annabi Musa ya rabu da su amma a cikin wannan lokacin suka koma suna bauta ma dan maraki shine wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 laila a cikin wannan kwanakin guda 40 anan suka aje bautar Allah suka koma bautar dan maraki daga tafiyar annabi Musa to menene wajahin hujja anan in kun ce waɗancan muna musu abinda muke musu ne saboda ba mu yadda su annabawa bane to wannan annabin da yazo muku da hujjoji da dalilai kuka yadda annabi ne kuma daga matsawar shi kuka koma kuna bauta ma wani Allah shi kuma me ya faru shi ma ba ku yadda annabi bane shi yasa kuka yi haka ko ko a'a kun yadda annabi ne kan gare ma annabawa ne kawai yasa kuka yi dole ɗayan biyu kenan za su bayar ko su ce shi ma dan ba mu yadda annabi bane shi yasa muka aje abin da yazo mana da shi na bautar Allah kadai muka dauki bautar dan maraki ko kuma su ce a'a mun yadda annabi ne amma kuma duk da haka muka yi wancan aikin muka saba mai sai zama kenan ashe wannan ba bakon al'amari bane dan kun saba mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku zo ku ce wai nu'minu bima unzila alaina mun yi imani da namu ne da aka saukar mana kawai ashe ƙarya kuke yi fakewa da shi kawai kuka yi domin shi ma nakun da aka aiko muku ga yadda kuka yi da shi yana ba da baya kuka koma kuna bauta ma wani Allah ba wai ma ku yi sako ko ku yi zunubi ba shirka tsantsa kuka ɗauko kuna yi ma Allah kuna bauta ma wani Allah a matsayin abin bauta akwai lalacewa da ta kai wannan lalacewan ne a ce annabinku ya zo ya gama karantar da ku ya gama tsora ku a kan littafin Allah amma da ya ba ku ɗan dama kaɗan ya tafi maimakon a ce kun lalace yanzu saƙo kuke yi da zunubi da ayyukan fasikanci sai kuka ɗauko ƙarshe kuka faro daga ƙarshe ƙololuwa shine me shine shirka da Allah maimakon ku faro daga ayyuka na zunubi ƙanana-ƙanana sai kuka ɗauki gunki kuna bauta ma gunki a matsayinku na bani Isra'il jikokin annabawa zuriyar annabawa gaba daya amma ku aje Allah ku bauta ma gunki dan haka fakewa da za ku yi rinka cewa nu'minu bima unzila alaina mu ai muna rike iya abinda aka saukar mana ne to wannan magana ƙarya kuke yi ba da gaske kuke yi ba inda da gaske kuke yi da ba ku yi ma annabi Musa wannan abin da kuka yi mai ba inda wanda aka saukar muku ma ga yadda kuka yi to wanda ba shi ba shi ya fi tantanta kenan ku yi mai haka shine ma'anar raddin da aka yi musu a cikin wannan ayar thumma takattumul ijla min ba'dihi sannan kuka riki kuka dauki dan baraki bayan tafiyar annabi Musa wa antum zalimun alhalun kuna azzalimai wannan shine hakikanin zalunci yasa Allah yace inna shirka la zulmun azim lallai shirka babban zalunci ne daga anan Allah ya kira su da suna wa antum zalimun kuna azzalimai ba wanda yake azzalimi kamar mai shirka da Allah duk wani zalunci kasa da shirka yake domin zalunci shine sanya abu ba a makwarin da ya dace da shi ba shine ma'anar zalunci ka dauki bauta ka sa ta a wani wanda ba Allah ba to zalunci na ƙarshe kenan sannan sauran nau'o'in zalunci na ƙasa su biyo baya anan Allah ya sifanta su da cewa lallai azzalimai ne su babban zalunci kenan ake magana shine shirka wannan ayar yana daga cikin darussan da za mu koya a cikinta shine saurin canzawar mutane a aƙida saurin canzawar aƙidar mutane mu duba yadda bani Isra'ila suke a cikin kwana 40 suka koma suna bauta ma gunki wanda suka yi tsawon shekaru tare da annabin Allah ana yawo da su ana zirga-zirga aka je aka kwato su daga hannun azzalimai daga hannun fir'auna da mutanen shi aka zo aka tseratar da su daga ruwa aka zo aka nutsar da fir'aunan da mutanen shi a cikin ruwa duk saboda su sannan aka ci gaba da tafiya da su tare da annabin ya je ya karɓo saƙon Allah ya zo ya faɗa musu suna ji kuma sun yarda annabi ne amma a cikin kwana 40 suka koma suna bautar gunki wannan zai nuna mana saurin canzawar mutane a babin aƙida yasa ba abin da ya fi komai mahimmanci mutum ya rinka bibiyar shi a rayuwar shi ko yaushe irin aƙidar shi yasa duk wanda ya san Allah to ya fi kowa tsoro akan harkar aƙidar shi annabi Ibrahim alaihi salam shine shugaban hunafa amma sai zo yana addu'a yana roƙon Allah cewa wajunubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ina roƙonka ka tseratar da ni ka tseratar da ƴaƴana Allah ka sa kada mu bauta ma gumaka akwai wanda yake zaton annabi Ibrahim zai yi bautar gumaka wanda rayuwar shi gaba ɗaya ya tsarar da ita akan yaƙi da gumakan da rushe gumakan a zo a ce za a kashe shi saboda gumakan a jefa shi a wuta saboda rusa gumaka amma yanzu ya zo yana roƙon Allah Allah ka tsare ni daga bautar gumaka a daidai lokacin da za ka iya samun wani a tsawon rayuwar shi bai taɓa tashi ya roƙi Allah Allah ya tsare shi daga shirka ba yana jin kawai shi ai musulmi ne ai shi tunda ahlus sunna ne magana ta ƙare magana ba ta ƙare ba sai lokacin da aka zare ranka daga cikin jikinka in dai kana numfashi to baka da aminci daga zamewa daga hanya haka kana buƙatar roƙon Allah musamman idan kana ganin irin wannan zamiyar cikin sauri da take samun al'umma irin wannan wanda ta rayu da annabi ballantana kai dan kana tare da wani malamin ka ko wani shehin ka ko wani da kake ganin wana wana ne wannan ba zai hana ka ka iya zamewa daga hanya na daidaiciya ba idan wayanda suke tare da annabi su kwana su tashi da shi sun samu zaniya to wanda ba shi wanda ba su ba shi ya fi cancanta ya sa ma kanshi irin wannan tsoron data ayar tana nuna mana saurin zaniya da mutane suke yi akan aqida su fada zuwa ga wani abu wanda ba shi ba data dole mutun ya rinka rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab data wannan shine raddin da Allah madaukakin sarki ya mayar ma bani isra'il dangane da wannan mas'ala
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين
نعم الله مبارك سركية وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم أنا وأنا آية ارتاغ بات أتنبايا sai aya ta 63 irin wannan shigan bai da kana ni ta ga kuma rafa'na fawqakum tsura quduma atainakum bi quwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun sai kuma anan aka sake zuwa aka sake maimaita wannan aya Allah ce ku tuna lokacin da Allah ya dauki alƙawari da ku kima wannan maganar za ta iya yiwuwa ana magana ne akan su waɗancan bani Isra'il din na annabi Musa ko kuma waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana danganta abin zuwa gare su saboda abin an yi da iyayensu ne abin da aka yi da iyayensu da kakanninsu to za a iya dangantawa zuwa gare su kamar yadda dai ayoyin suke tafiya muna gani wasu ayoyin kai tsaye su yi magana da waɗannan Yahudawan na zamanin manzon Allah waɗansu kuma su koma suna magana da waɗancan kakannin nasu magana da kakanninsu kamar magana da su ne ana tuna musu abubuwan da suka faru da iyayensu da kakanninsu kuma su ma sun yadda da wannan abu sun yi ikirari a kai Allah ya ce mun ɗauki alƙawari da ku kamar yadda ya gabata a wancan ayoyin na baya ورفعنا فوقكم الطور سنمك الطور دوتي أتنكو سبوه تثبت الدع القوار ألا يتعو تدوتي أتكاو دوتا كنسو تواقو يتعو تع القوار يكو يدع هو أتكوم كدوتا يفاتو تنكو غباتي يكشيو شيني فإن الله ملوك تنصركي وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا انه واقع بهم aka dauko dutse aka sa a saman su katan dutse wanda ba wanda zai iya ma fita daga ciki sai suka ga dutsen gashi nan kaman wata inuwa sai a kan su talin da ke su aka ce musu to ko rike abinda Allah ya ba ku da ƙarfi a rike wannan littafin na Allah da ƙarfi Allah ya ce wa zannu annahu waqi'un bihim suka yi zaton suka sami yaqini ta wannan dutsen fa fado musu zai in ba su ka dauki wannan alƙawarin ba za a halakar da su gaba daya da aka suka dauki alƙawari ga alƙawari na baki tare da ƙarfafawa sun ga halaka da azaba cewa lallai ne a rika wannan alƙawarin in ba haka ba azabar Allah ta sauka kuma suka yadda suka dauki wannan alƙawarin Allah ya ce alƙawarin da ya musu shine quduma atainakum biquwa ku rike wannan abin da muka ba ku na shari'a ku rike shi da ƙarfi ba ruko na sakwasakwa ba, ba wasa a rukon da za ku yi ma addinin Allah, ku riƙe shi da ƙarfi. Wasma'u, kuma ku saurari abin da ake faɗa muku. Ƙalu sai suka ce, sami'na, mun ji, mun saurara, amma wa'asaina, amma mun saba ba za mu yi ba. Mun ji ɗin amma ba za mu yi ba. Wa ushribu fi qulubihimul izla bi kufri. Allah ya ce an tusa musu san wannan dan maraƙin a cikin zuciyarsu saboda kafircin da suke da shi. Har yanzu zuciyarsu tana nan ta allaƙe da wannan dan maraƙin da suka bauta ma. Kine wa ushribu fi qulubihimul izl wa ushriba fi qulubi ushribu fi qulubihim hubbul izl kina. An tusa musu san wannan dan maraƙin zuciyarsu ta sha ƙauna ta dan maraƙin kamar sha suka yi na san dan maraƙin a cikin zuciyarsu saboda kafircinsu. Sai Allah ya ce kul ka ce musu bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, tirda abin da wannan imanin naku yake umartar ku da shi. Wane imani ake nufi a nan da suke da shi? A can da suka ce nu'minu bima unzila alaina, har yanzu a kanta ake raddi, har yanzu Allah bai kale su ba. Sun ce mun yi imani da abin da aka saukar mana na at-taura. To Allah ya ce wannan abin da kuka yi, kuka ce sami'na wa asaina, shi ma yana cikin at-tauran ne? Allah ne ya saukar da shi ku faɗa haka? Kun ji kun saba duk yana cikin imani da at-taura? To in yana cikin imani da at-taura, tur da abin da wancan imanin naku yake umartar ku da shi. Wancan imanin naku in dai da gaske ne kuna da imani da at-taura, to bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, tur da abin da wancan imanin naku yake umartar ku da shi. Sai Allah ya ce in kuntum mu'minin, in da gaske ku mu'minai ne. Kenan an nuna ne ana shakka akan imanin nasu. Inde imanin ne yake umartar ku da wannan, to tur da imanin. Kenan ba imanin ba ne yake umartar ku da shi. Shi yasa aka kawo shakka akan imanin, aka ce in kuntum mu'minina, inde da gaske kun kasance masu imani ne. A nan an maimaita wannan kissa saboda ƙarin da aka samu a cikinta wadda babu a waccan da ta wuce a baya. A can ba a baya babu ƙalu sami'na wa asaina, khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaquna, aka ce thumma tawallaytum, kawai dai kun kauda kai kun ƙi yin abin da aka ce a yi. Amma a nan sai Allah ya ce ƙalu sami'na wa asaina, mun ji kuma mun saba. Kenan mun ji ɗin amma ba za mu yi ba, shi ne abin da kalmar take nufi, shi ne ƙarin da aka samu a nan. Shi ya sa aka sake maimaita kissa, domin duk abin da ka ga an maimaita a Ƙur'ani ba abin da ake maimaita shi a banza, sai ka samu akwai wani abu wanda ya sa aka maimaita shi, akwai wani abu a can wanda babu a nan, ko kuma akwai wani abu a nan wanda babu a can, ko akwai wata munasaba a nan wadda ita take lizimta a maimaita abin, wadda a can kuma wata munasaba ce daban wadda ta sa aka kawo abu. Da ta an maimaita saboda wannan munasabar, jin cewa akwai wani abu da aka ƙara a nan wadda a can ba a ambata ba. Sannan da aka ce wasma'u, ku riƙe abin da aka saukar muku na lissafi, kuma ku saurara, ku saurari abin da ake faɗa muku. Wane irin saurari ake nufi a nan? Da aka ce a saurara, ma'anar sauraro a nan shi ne wa ati'u, ku yi ɗa'a. As-sam'u a nan ana nufin at-ta'a, domin sauraro na kunne daban, sauraro kuma na ɗa'a da amsar abin da aka saurara daban. Kuma kowanne za a ce musu sauraro a larabci. amma anan a ayar siyakin ayar yana nuni akan sauraro ne da ake nufi na da'a da kuma karbar abin da ake fada musu shi yasa aka ce khuzuma ataynakum bi quwwati wasma'u ku yi sauraro kamar yadda ake cewa a salla a ce sami'a Allahu liman hamidahu Allah yana ji ji ake magana mana ajaba Allahu man da'a Allah yana amsa wanda ya kira shi as-sam'u anan as-sam'u atan ana nufin al-ijaba amsawar Allah data ba dukan an ce as-sam'u ake nufin ji kawai na fatar kunna ba shi yasa a lahira an aka tayar da aka sa kafirai a wuta daga cikin abin da za su faɗa za su rinka cewa wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu inda muna ji ko muna da hankali wani irin ji ake dama kurane ne su a duniya suna ji amma wani ji suke nufi ji na da'a da biyayya sauraro na da'a da biyayya to shine anan aka ce musu wasma'u ku saurara kuma na ku ji abin da aka faɗa ku yi aiki da shi ku yi da'a da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo muku da shi sai suka ce sami'na mun ji wa ataina kuma mun saba shin wannan kalmar sun faɗe ta ne da bakinsa haka to mun ji kuma ba za mu yi ba ko ko sun faɗa ne a aikace domin magana ana hakai ko magana a ce wane ya ce kaza da sifa biyu ko dai lisanul hal ko kuma lisanul maqal mana yanayin shi ne ya nuna amsar da ya bayar ko kuma ya zama bakin shi ne ya furta amsar shi ne lisanul maqal to anan da suka ce sami'na wa ataina lisanul hal ne suka yi amfani da shi ko lisanul maqal na magana suka yi amfani da shi malaman tafsiri sun yi maganganu akan wannan gabar wasu suka ce a'a wannan lisanul hal mana aikin su ne ya nuna sun ji din kuma sun yi yin aiki da abin da aka ce su saurara su yi aiki da shi shine ma'anar sami'na wa ataina a aikata ne suka nuna haka waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a wannan faɗa ce ta baki sami'na wa ataina mun ji kuma ba za ni ba suka ce wannan ƙaramin al'amari ne daga cikin tsageranci na bani isra'il duk waɗannan kissocin da muka karanta a baya ai wannan ƙarami ne daga cikin nau'in tsagerancinsu don su ce sami'na wa ataina a baya kuma ji yadda suka yi da annabi Musa da ya zo suka zo suka roƙe shi an kashe mana rai muna so a bayyana mana wa ya kashe rai ne annabi Musa ya ce suka ce ka roƙan mana Allah ya bayyana mana waye ya yi wannan aikin sai annabi Musa ya ce inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara Allah yana umarta ku ku je ku yanka saniya cewa su kai fara roƙi Allah ko kuma sun san Allah zai roƙa kuma sun san Allah ya roƙa ya faɗa mai abin da za a yi kuma ya faɗa musu ya ce inna allaha ya'murukum Allah ya umarci ku ya ce ga abin da za a yi amma me suka faɗa ma annabi Musa qalu atattakhiduna huzwa izgidi za ka yi mana kuma to wanda suka faɗa mai wannan don ya zo musu da saƙo su ce sami'na wa ataina wani babban al'amari ne wannan ba babban al'amari ba ne a bisa ɗabi'arsu da halinsu da irin yadda suke mu'amalantar annabawan Allah da haka da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan an sun faɗa ne da lisanul maqal da bakinsu suka faɗa shi yasa al-Razi a cikin tafsirin shi yake cewa a bar shi a kan asali idan aka faɗa sami'na wa ataina asali yana nuni a kan cewa sun faɗa da baki kuma ba a kauce ma asali sai da wani dalili mai ƙarfi wanda zai sa a sauka daga asali. Menene dalilin da zai sa a sauka daga asali? Wanda suke ganin lisanul hal ne, saboda suna ganin girman abin, ya za a faɗa ma annabin Allah irin wannan. To amma kuma idan aka kalli waɗanda suka faɗa abin, sai a ga ai ba abin mamaki ba ne su faɗa ma annabin Allah wannan abu. Da haka suka bashi a kan cewa da bakinsu ne suka faɗa, suka furta suka ce sami'na wa asaina. Da haka Allah ya faɗi daga cikin dalilan ma da suka sa suka ƙara kangarewa ɗin, saboda ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, an tusa musu shan wannan ɗan baraƙin da suka bauta ma a cikin zuciyarsu saboda kafircin da suke da shi. Sai aka yi amfani da wa ushribu, ma'ana an shayar da zuciyarsu shan wannan ɗan baraƙin. Me yasa ba a ce an ciyar da zuciyarsu ba, aka ce an shayar da zuciyarsu? Suka ce an yi amfani da shayarwa ne, saboda ruwa shi ne in an sha yake shiga duka jijiyoyin jikin mutum, saɓanin abinci shi kusanci yake yi da cikin jikin mutum, amma ruwa shi kai tsaye yake shiga ya bi jini ya ratsa cikin jikin ɗan adam kowace jijiya. Sai aka kamanta yadda wannan ɗan maraƙin ya shiga zuciyarsu da kamar yadda ruwa yake shiga cikin jijiyoyin ɗan adam ko'ina. Yasa aka yi amfani da wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufri, ba sai an ciyar da su san ɗan maraƙi ba, ya ka ce an shayar da su, saboda a nuna cewa ya shiga ko'ina a cikin zuciyarsu ba inda bai shiga ba. Wannan abin shi ya mamaye zuciyar, yasa kafirci da kangare ma Allah ya samu zama a cikin zuciyar. Sai Allah ya ce qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, tirda abinda wannan imanin naku yake umartar ku da shi, wancan imanin da kuke raya cewa mu'minu bima unzila alaina. To wannan imanin in dai da gaske imani ne, to tirda abinda yake umarni da shi. Imanin da zai sa a bauta ma ɗan maraƙi, imanin da zai sa a bauta ma wani Allah, imanin da zai sa Allah ya ce a yi a ce ba za a yi ba, to tir da wannan umarnin na irin wannan imanin. Sai aka yi ishara a kan cewa imanin gaske baya umarni da saƙon Allah. In dai imani na gaske ne, to zai umarni da bin Allah ne. To shi irin wancan imanin naku ba imanin gaske ba ne, tir da irin wannan imanin wanda yake umarni da saƙon Allah. Shi yasa aka ce in kuntum mu'minin, in dai da gaske ku mu'minai ne, saboda a nuna shakka akan cewa imanin nasu fa ba na gaske ba ne. Don da na gaske ne da za su bi Allah, da na gaske ne da za su yi ɗa'a ga manzannin Allah, da na gaske ne da sun zama mutanen ƙwarai salihan bayi, amma imanin ba na gaske ba ne wani imani ne da ba suke da'awar suna da shi, shi ne yake umarta su da miyagun ayyuka. To tir da irin wannan mummunan imanin da yake umarni da munanan ayyuka da munanan halaye. Ayar tana ɗauke da darussa masu yawa da kuma tatbiqat na aiki da ya faru da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dangane da abin da ya faru a cikin ayar. In Allah maɗaukakin sarki ya kai mu darasi mai zuwa, za mu ji kaɗan daga cikin fa’idojin da suke ciki, sannan mu tashi a kan aya ta gaba insha Allahu ta’ala. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta. Abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada gaba ɗaya, wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Allah maɗaukakin sarki ya sanya Alƙur'ani ya zama abinda zai raya zukatanmu, ya haɓaka imaninmu, ya kuma saman mana hanya mafi sauƙi wadda za ta kai mu zuwa aljannar Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.